sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda ka saura bokan aiki. Muka sake dawowa shirin mana hantsi a yau ranar Juma'a 13 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji inda iyayen sauran ƴan matan kwalejin gwamnati da ke birnin Yawuri na jihar Kebbi 11 da mahara suka yi garkuwa da su bayan sun sace su a makarantarsu. Suna ci gaba da neman taimakon al'umma a ciki da wajen Najeriya don ceto ƴaƴansu. Sannan za ku ci da al'umman Najeriya musamman matasa suka fara samowa kan sana'o'i da rufawa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Kamar kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Wani babban jakadan Amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar Rasha na Wagner da kuma yunkurinsu na ɗaukar sojoji a ƙasar Serbia da sauran sassan duniya. Mai ba da shawara na musamman a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Derek Shalley, ya ce ya bayyana wannan damuwar a yayin tattaunawar da ya yi da shugaban Serbia Alexander Vucic a birnin Belgrade. Mun ga cewa dakarun Wagner na neman ɗaukar sojoji daga Serbia da sauran wurare. Wannan wani abu ne da ba za mu amince da shi ba, abinda Vucic ya faɗawa manema labarai kenan bayan taron. Ya ƙara da cewa, ban sani ba ko akwai damuwa game da batun a Serbia. Mun bayyana damuwarmu kuma muna fatan yin aiki tare da gwamnati a nan Belgrade da sauran wuraren da dakarun Wagner ke aiki don kawo ƙarshen ayyukansu. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa wani lauya na musamman da zai binciki yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da ke Washington da kuma a gidansa da ke Wilmington a jihar Delaware. Garland, babban lauyan na Amurka, ya zaɓi Robert Hoer, tsohon mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Maryland, don gudanar da binciken. Haka kuma, Hoer ya yi aiki a matsayin babban jami'in ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump. Matakin na Garland na zuwa ne bayan naɗin lauya na musamman Jack Smith don ya gudanar da makamancin wannan binciken a kan Trump. Tsawon watanni, tsohon shugaba Trump ya so ya ƙi miƙa muhimman takardu na sirri ga hukumar adana takardu da bayanan tarihi ta ƙasa, kamar yadda dokar Amurka ta tanada a lokacin da ya sauka daga kan mulki shekaru 2 da suka wuce. Amma ya kwashe takardun zuwa Mar-a-Lago, wato inda yake zama a jihar Florida. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Iran sun wallafa wani bidiyo a jiya Alhamis wanda suka ce ya nuna Alireza Akbari, ɗan Burtaniya amma ɗan asalin ƙasar Iran, wanda ke fuskantar hukuncin kisa bisa laifin leƙen asiri da taka rawa a kisan gillar da aka yi wa wani ƙwararre a fannin kimiyyar nukiliyar Iran a shekarar 2020. An nuna bidiyon ne kwana guda bayan da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ce an zartar da hukuncin kisa akan Akbari, wanda a baya ya riƙe muƙamin mataimakin ministan tsaron Iran bisa zarginsa da yi wa Burtaniya leƙen asiri. Burtaniyar dai ta buƙaci a sake shi. Iran bata faɗi lokacin da za a zartar da hukuncin akan Akbari ba. Wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta ce an kashe Akbari a jiya Alhamis, amma babu tabbacin hakan a hukumace. Wata majiya kuma ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an kai shi wani keɓaɓɓen wuri da ake ajiye waɗanda ake shirin zartar da hukuncin kisa a kansu. A cikin bidiyon na Akbari da kafafen yaɗa labaran gwamnati suka yaɗa, bai amince da cewa yana da hannu a kisan ƙwararren a fannin kimiyya ba, wato Mohsen Fakhrizadeh, wanda aka kashe a wani hari a shekarar 2020 a wajen birnin Tehran. Amma ya ce wani jami'in leƙen asirin Burtaniya ya nemi bayani game da shi. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Abin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. Za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Iyayen sauran 'yan mata 11 da har yanzu suke hannun mahara bayan sama da watanni 18 da yin garkuwa da su a kwalejin gwamnatin da ke birnin Yawuri na jihar Kebbi. suna ci gaba da neman taimako da gudumawar al'umma ciki da wajen Najeriya don ceto yayansu. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani.
Muna neman taimako gare ku jama'a duka duniya. Ku taimaka mana saboda yanzu shekara 1 da wata 8 kenan da aka dauki yaran. Jama'a don Allah ku taimaka mana.
Malama Munira Bala kenan daya daga cikin iyayen matan Yawuri 11 da suka rage a hannun yan ta'adda tana neman al'umma su taimaka musu. Iyayen da suka hada da mata da maza su 22 ne suka yi wannan kiran ayan sake jaddada yanayin kuncin da suke ciki ga al'umma a ciki da wajen Najeriya a game da ƴaƴan su 11 da suka rage a hannun ƴan ta'adda a cikin daji tun bayan sace su a ranar 17 ga watan Yunin shekarar 2021 daga kwalejin gwamnatin tarayya na birnin Yauri dake jihar Kebbi. Iyayen ƴan makarantar 11 da suka rage a daji na ganin cewa gwamnati daga matakin jaha zuwa tarayya sun ki sauraron kukan su a game da matsalar da suke ciki, inda a halin yanzu suka kuduri aniyar sayar da duk abubuwan da suka mallaka domin tara kuɗin fansa na naira miliyan 100 da ƴan ta'adda suka nema domin sako yaran su. Malam Salim Kawoje shine shugaban kungiyar iyayen 22 da suke neman taimakon, inda ya bayyana cewa
sama da shekara 1 da wata 8 bisa ga damuwan da ke gare mu, bakin ciki, kunci, masifan da ainihin mu waye muke ciki, muna neman jama'a su taimaka muna, su agaza muna bisa ga wannan damuwan namu. Bamu da kowa in ba Allah ba, saboda an yaudare mu, an ci amanar mu, an ci amanar ƴaƴan mu, bamu san inda muke ba, bamu san inda zamu na ba. Bamu da wata alaka da gwamnati, bamu mai wayan mu, bamu da lafiya, ciwon damuwa, babu abinda bamu da shi. Mun deciding a matsayin uwaye 22 mazan mu da matan mu domin mu sayar da duk abinda Allah ya hore muna, mai gida, mai mota, mai hili, mai duk abinda Allah ya hore mishi na kaddara, mu sayar domin mu ceci ƴaƴan mu daga cikin wannan kangi na bala'i na masifa da ake ciki.
A wani bangare kuwa, kwararriya a fannin ilimi kuma yar Najeriya mazauniyar kasar Amurka Malama Hauwa Mustafa Babura cewa tayi
wallahi abin nan ya kai gaci, duk inda ake tunanin sa ya wuce nan. Mu dai muna roƙon gwamnatin Najeriya dan Allah dan annabi su yi tunani ko ma wane ne wanda yake akan inda ya kai a ce zai iya taimakawa, a taimaka a dawo da ƴaƴan nan na makarantar kwaleji ta federal da aka dauka a birnin Yauri a Kebbi su 11. Ni ma da ba a Najeriya nake ba, har waya nake da yaran nan, ina kwantar musu da hankali, na ji muryar su kuma a shafi na sada zumunta duk mai so zai iya zuwa ya ji. Ni kaina daga kasar waje akwai waya da aka bani nake magana da yaran nan, bare kuma wato gwamnatin mu ta Najeriya a ce yanzu an ba iyayen yara da wannan gwagwarmaya a hannun federal government akan amana aka dauki yaran nan. To koda ba a makaranta aka dauke su ba, haƙin gwamnatin ƙasa ne ya zamana cewa akalla da safety na dan adam tana lura da shi. Yara kusan shekara 2 a daji.
Dan matan kwalejin Yaurin 11 da suka rage a cikin daji din sun shafe kusan watanni 18 tare da ƴan ta'addan, inda halin yanzu rahotanni suka yi nuni da cewa an aurar da uku zuwa biyar daga cikinsu har suna da ƴaƴa. Duk kokarin ji ta bakin gwamnati daga matakin jiha zuwa tarayya ya ci tura a yayin hada wannan rahoton. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf, yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya.
Prime Minister Japan Fumio Kishida na neman kasar Canada ta taimaka wajen yaye kasar sa daga amfani da man fossil daga wurare kamar Russia. A jiya Alhamis ne dai Kishida ya kai ziyara birnin Ottawa a karon farko a matsayin sa na shugaban gwamnatin Japan, a zaman wani bangare na rangadin wani rukunin kasashe 7 da yake yi. Kasar Japan ce ke rike da shugabancin kungiyar G7 a wannan shekarar, kuma tana shirin karbar bakuncin taraka da shugabannin wasu kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya. Kasashen sun hada da Burtaniya, Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Amurka da kuma tarayyar Turai. Japan din na shirin yin amfani da matsayinta na jagorancin kungiyar kasashen wajen hada kan sauran kasashe akan harkokin tattalin arziki da kuma ladabtar da Russia saboda mamayar Ukraine. A daren ranar Laraba ne da Kishida ya isa birnin Ottawa daga birnin London. Gwamnatin Taliban da ke mulki a Afghanistan ta faɗi cewa ta yi wuta sassauta dokar hana mata samun ilimi, tana mai cewa ana kan aiki don warware wannan matakin na wani dan lokaci. Wannan sanarwar ta zo ne a matsayin mai da martani akan kiran da kungiyar kawancen kasashen musulmi ta yi na Taliban din ta janye doka haramta ilimin yaya mata da kuma hana mata masu aikin agaji aiki a Afghanistan. Kungiyar hadin kanta musulunci mai mambobi 57 da ake kira OIC a takaice, wadda ke da mazauni a kasar Saudiya, ta kira wani taro na musamman na kwamitin zartarwarta a ranar Laraba don tattaunawa akan matakan da Taliban ke dauka akan mata. Sanarwar bayan taron na OIC ta bayyana haramcin a matsayin sabawa shari'ar musulunci, inda ta buƙaci kungiyar Taliban ta sake duba matakin da ta dauka na hana mata ilimi da yin aiki.
Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya musamman matasa sun fara samu wa kansu sana'o'i ba tare da jiran aikin gwamnati ba, da rufawa kansu asiri. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Najeriya kamar sauran ƙasashen duniya tana fuskantar ƙalubalen rashin ayyukan yi wa matasa, waɗanda su ne kusan kashi 70 na al'ummar ƙasar. A rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a baya-bayan nan, daga cikin fiye da mutane miliyan 200 da ke Najeriya, fiye da mutane miliyan 66 ne ba su da takamamman aikin yi. Kan haka ne al'ummar kasar suka fara samar wa kansu sana'o'i don rufawa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Sabo Isa wani matashi ne da ke harkar saida ƴaƴan kaji, yace ya fara sana'ar ne ba tare da kuɗi masu yawa ba.
Sana'ata shine harkan kiwo kaji da sauran dabbobin ma.
To ya aka fara wannan kiwo?
Ni dai na fara kadan-kadan. Na gode Allah, shi akwai office na business development. So shi shugaban office din director din shi ya kira ni, sai yake nuna min ga yadda zan yi. So ikon Allah muna tafiya tare da shi, dai sai wani kamfani daga Ibadan suka kawo mishi magana cewa to suna so ya dan inquiry din mutane akan harkar kiwo, kiwon kaji. Sai ya karbe su, da ya karbe su sai ya ce to zama desk officer akan abun, saboda ido na ya ƙara ganewa yadda zan yi, din kuma zan iya koyo da wasu gaba. Masha Allah, yanzu dai ya kai ga cewar ni ne nake dealing da kamfanin direct daga Ibadan zuwa wannan wajen.
Amma kamar za a ce ka fara da kuɗi mai yawa kenan ko?
Gaskiya lokacin da na shigo office din nan ban fara da naira 10 nawa ba. So sukan kawo mun. So bayan an kwana ɗaya biyu haka, sai in tattara abun da ni na samu, nasu sai in ba su. So abun da ya zama na office kuma nawa, sai in dan yi amfani da shi haka. So har ya kai ga na bude shago. Za su kawo kaman guda 3,000 ko 4,000 ko 5,000. Sai a ce ma wannan Friday din ta wuce ma sun kawo kaman guda 10,000 ne.
Ƴaƴan kaji.
Ƴaƴan kaji dai all. So a yanzu haka dai daga Juma'a zuwa yau dai ina ganin yanzu banda guda 200 ma a kasa sun kare.
Hajiya Maryam Sani Abubakar tace ta yi shekaru da dama tana jujjuyawa da sana'o'i daban-daban, da har yanzu take samun rufin asiri.
Da ne muka yi zama, sai dai miji ya kawo ya baki, in babu kuma ku dunkule. To amma yanzu sun bar mu, mu nema mu rufawa kanmu asiri da yaranmu don su samu karatu.
Ya wace sana'a kike yi?
Farko da kitso na fara. To da girma ya kama ni, ina dan taba dinki ina kitso na, kitson nan kuma nayi auren yara na da shi. Na saya musu abubuwa lokacin ana zamanin Murzani, na saya musu kowanne ne aurenta da Murzaninta da gold dinta. To ya zama ga dan girma kama ni da ciwon ido. To shine yanzu sai ina sai da kayan miya, ina zuwa in saro gwanjo a kasuwa, duk inda zan tafi da shi a jaka. Su dan kunne, to an koya mana yin dan kunnan nan muna yi. An koya mana abubuwa da yawa dai wanda mun ga gajiyarsa kuma muna cin moriyarsa. Mazan mu kuma suna cikin jin dadi. Domin me? Kafin miji ya kawo miki kin yi, yana zuwa ya ga ya za a yi, sai tarar kin gama, sai ya fiki farin ciki. To kin ga inda muka ji dadin sana'a kenan.
To amma matasan yanzu suna ganin kaman wato irin waɗannan sana'o'i sai kana da wani jari mai girma. Ku a lokacin nan kuna da jari masu kauri ne kuka ci gaba da samun irin waɗannan sana'o'i?
A'a, dan abin da kake rena wannan, in har kariri tashi miji zai kawo ya dan baka kai maneji. domin ni da na fara jari na da na fara 5,000 amma a yanzu alhamdulillahi kauye nake kai kaya in naje kauyen zan zo da kuɗi na sama da 30,000 zan bar bashi a can to kin gani idan nace duk zan tarin tattara sha ba karamin kuɗi bane to dan haka miji na ce ci gaba da yi Maryam Allah ya mana budi na alkhairi
Shugaban kungiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu na karamar hukumar Jassa Arewa Alhaji Bashir Abdullahi yace a yanzu dai sun maida hankali ne ga horar da dalibai na sakandare kan ƙananan sana'o'i da za su girma da shi su dogara da kansu
Wannan tafiya da muke yi alhamdulillahi akwai ci gaba ciki akwai yara da muka koyar da su don muna da makaranta guda 8 muna da dalibai da suka kai 1,800 daga wannan makarantun kuma mukan koya musu yara ne wanda sukan fara sana'ar ma ba sai sun sa jarun kobo ba sukan kirkira ko su innovate abin da ake kira innovation ko creation suna iya kawowa su gwada su suna kuma cin nasara muna da yara da yawa wanda suke sana'a yanzu ba su je university ba sun bude businesses su suna yi kuma abun su yana tafiya da kyau
kaman wa'annan irin sana'o'i kenan
eh to misali yanzu akwai muna da yara da suka bude bakery wani yaron da ya bude bakery yana daukar nauyinsa da iyalansa kusan baban shi da mamansa suna aiki yana bredi da cake babansa da mamansa suna aiki a karkashin sa ne yaron nan bai fi shekara 20 ba ya gama secondary school shekara 2 nan da suka wuce yayi abin tudun wada gwamnatin secondary school tudun wada wanda makarantar tana karkashin mu ne to yayi wannan akwai yarinya Joy Amos ita ta koma hairdressing ne babanta ya dade da gina gida amma lokacin da ta fara yin abinta da tazo ta shiga wannan sana'ar Allah ya taimake ta ta kammala tana nan da yawa dai ire-iren sun zan kira sunansu anan sai dade muna yi a cikin yaran da muka koyar da su daga 2018 zuwa yau muna da yara da muka koyar da su sun fi 400 kuma Allah ya taimake mu muna da wani organization German International Corporation wato GIZ wanda aka santa wanda ita ce mu ta'assasa mu muka haukan waɗannan abubuwan muke wa yara
kai magana GIZ wanda take tallafa muku kuma ita kaman za a ce kungiya ce mai zaman kanta to amma idan muka dawo bangaren gwamnati ita gwamnati akwai tsare-tsaren da ta sa ta yaya aka yi ba a taimaka muku ko kuma wannan tallafi da ake bayarwa na inganta masana'antu baya kaiwa kanku
gwamnati dai ta nan jihar Plateau ne ba mu dai raina ba amma dai yanzu ta dauki policy na entrepreneurship policy ta sa a cikin abubuwan ta aikinta a kai na biyu muna da roƙon guta gwamnati a ce ta sa mana hannu tana taimakawa mu BDC sinan business development committee na local government don taimakawa su ga cewa muna wuce inda muke yanzu kamar yanda na ga Ogun da Niger suke yi Ogun state sukan ware wani kudi duk wata sukan ba BDC a local government mu dai jos no local government ba mu ya gode wa local government din da yake ta ba mu office a secretariat dinta kuma gashi Allah ya taimake mu muna kokari muna ga cewa yaran suna tashi sai dai wayan su makarantun da muke cikin jos no din ba su cika sanyi ba basu ba sa san shi wannan program din misali idan ka dauki yaro wanda yake university in ka ce maka sana'ar 2,000 ba zai iya maka ba sana'ar da zai sa jari na 2,000 to yan secondary school din nan ko suna wannan yaran su suke da basira da sauransu ba sa yi ba sa da kyama ko lalacin da ba za su yi wannan sana'ar ba
gwamnatoci a Najeriya sun samar da tsare-tsare don samar wa mata da matasa ayyukan yi don dogaro da kansu Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Muhammad Bashir Abdullahi ya shawarci gwamnatocin ne kansu rika sanya ido don tabbatar da waɗanda aka yi shirin domin su sun amfana.
A Najeriya muna da matasa sama da mutum miliyan 100 da wani abu. A takaice sai ga yawancinmu idan muka yi karatun muka gama babu wani aiki ne. Sai ga mutum ya tsallake ya tafi Turai. Duk ba wani abu ne rashin abun yi ne kuma tallafa musu da ya kamata a yi. Inda ana tallafa muna to har ga Allah zamu zauna mu gina kasan kasar ma wallahi gunda aka ce kaje ba za ka mashi awon zuwa ba
akwai wayansu tsare-tsare da ita gwamnati ta sa musamman wa na tallafa ma matasa da marasa karfi kana ga kaman wayannan ba su tallafa ma ƴan Najeriya wajen farfado da tattalin arzikin su ba
eh to zan iya cewa sun tallafa ma wayansu kuma ba su tallafa ma wayansu ba su taimaki wayansu ba saboda ni kin gani ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka dinga irin wa'annan program ɗin yawanci in ka je ka janci wani bai samu ba wance ba ta samu ba yake to me damun sai kaga gwamnati ta ce ta sake wannan kudade kuma kudaden nan bai zo ga mutanen da ya kamata su zo su samu wannan abun ba mutum yanzu idan kika dauki karamin kudi kika bashi wallahi ya sana wallahi zai iya yi to amma menene yazo yayi wannan irin kaman su NGK din nan duk an apply din su amma ba a samu ba to kullun kawai dai kaje ana ce a sai lokaci kaza sai lokaci kaza har da karshe sai ga mutun ya gaji yawwa to dirin wannan abubuwan yana dadda dunkushar da matasan Najeriya akan abubuwan da ya kamata a ce an samu an yi abu ko mutum ya dogara da kanshi ya kamata muna kira gwamnati su san cewa wayannan program da suka yi kaddamar da su ga 'yan Najeriya har ka Allah wayansu ba sa zuwa gurin da ya kamata su je sai mu rasa meye damuwa kuma ko kanmu in ban mu zo cikin media mun fada mun ga wa gwamnati ga halin da ake ciki ba za su sani ba
miliyoyin matasa da suka rungumi irin waɗannan ƙananan sana'o'i sun yi hamdala da bayyana cewa ya fiye musu jiran aikin gwamnati da bashi ko kuma masu ido da kwalli ke samu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan waƙar.
Sabira yau ga albishiri.
Mansur tana so yin fahari.
Goran ki ce mini ma fafari.
Aya farin ma haikwari.
A yau zan yaban mai annuri.
Adalla yanzu kuma lokaci ne da Aisha Matsazu za ta gabatar mana da shirinta na yanayi da muhalli.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Harkar noma yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam domin shine tushen abinci wanda kowane dan adam yake bukata ya rayu sai dai sannan a hankali yadda yawan al'ummar duniya yake karuwa ya sanya nauyi mai yawa akan wannan harkar mai matukar muhimmanci wanda masana suke bayyana yadda noma yake bada gudunmawa wajen gurɓata muhalli to yaya wannan al'amarin yake tambayar kenan da nayi wa Professor Muhammad Khalid Usman malami a tsangayar ilimin kimiyyar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Wannan magana ce da yake a gaskiya akwai yanayi ana gurbata da shi kuma yana kawo matsaloli da yawa ba kawai harkar noma ba har harkoki da yawa musamman ma wajen dumama yanayin duniya gabaki daya wanda yake a yanzu haka wannan ya zama babban kalubale a duniya gabaki daya. Hanyoyin da ake samun waɗannan gurbatar yanayi ba sabab ma na mutum shine akwai harkar noma da ita harkar noma akwai abubuwa da dama da suke kawo su. Na farko dai akwai yanda muke amfani da waɗannan taki musamman ma taki wanda ba na gargajiya ba takin turawa da ake magana inorganic fertilizer yawanci mutanen mu da dama suka yi amfani da shi ba akan ka'ida ba domin manoman wasu ma ba wani uru suke samu ba na yanda za su yi amfani da shi. Sannan na biyu su kansu ru da kuma dabbobi sukan musamman ma wajen kashi da kuma wajen abbatuwa da sauransu haka dukkansu sukan fitar da wannan gas da yake yana ɗaya daga cikin babban gas din da yake haɗuwa yanayi abin da kira carbon gas da duka wannan abu yana kawo dumama yanayi. Misali idan yanayi ya dumama za ga cewar wasu wajaje za su samu ruwa da yawa wasu wajaje kuma su samu karancin ruwa oromo za ga sun kafe wani waje kuma kaga sun ba su kafe ba sannan kuma sai mu ƙara lura da cewar shi noman nan ya ƙara bunƙasa saboda mu kai mutane da dama musamman ma a Najeriya da za a ci da shi domin za ki tunawa lokacin da Najeriya ta samu independent duka yawan mutane ba su fi mutum miliyan 40 da kan kai ba amma yanzu muna magana miliyan 200 kuma kowanne yana neman shi abinci to kaga dan ya zamanto har ba a tsaya aka diba ta yanda za a aiki da waɗannan dabarun noma masu kyau wanda yake zamanto sun hana dumama yanayi ba za ga akwai dumama yanayi.
To ita kuma Sadiya Tijjani wacce take karatun digirin digirgir a Amurka a jihar New Jersey ta yi bayani a game da haɗakar Najeriya da kamfanin Starlink.
Ita wannan kamfani ta Starlink ta tura tauraron dan adam guda ɗaya har wurin 3,000 zuwa duniyan wata, amma kuma kusa-kusa da duniyan mu. To wannan kusa-kusa da ta yi din zuwa duniyan mu ya sa abin yana da ƙarfi kaman ke ce ki yi ihu haka kina kiran wani. Idan kina kusa da shi zai fi ji maimakon a ce kina nesa da mutumin. To saboda wa'annan sauraron dan adam dubbai din suna kusa da mu, shi yasa ita internet din su take da ƙarfi. Kuma banda haka su tauraron dan adam din nan a koda yaushe suna tafiya ne suna zaga duniyan mu. To saboda suna da yawa, to kowanne minti akwai guda ɗaya da yake kusa da kai, haka duk ƙauyen da kake ko fiye da ɗaya da suke kusa da kai wanda suke baka internet. Kin ga su wanda da ake amfani da shi ko in ce wanda har yanzu ma ana amfani da shi, kin ga suna da nisa. Tauraron dan adam din su kaman nisan da duniyan mu wurin kilomita 35,000 ne, amma ita kuma wannan Starlink din nisan ta da duniyan mu kilomita 550. To kin gani in aka hada kilomita 35,000 da 550, kin ga ai akwai bambanci. Shi yasa Starlink din zai yi amfani sosai ma masu aiki da yanar gizo, kuma zai yi amfani a kauye saboda in har ka siya na'uran su ka kafa a gidanka to ko da yaushe za ka rinka samun yanar gizo. Bambancin shi compared to wanda muke amfani da shi na da wannan din yana iya sauke maka MB 150 zuwa 200 a cikin second ɗaya. Su kuma kin ga wa'ancin da muke amfani da su masu IBP MB din 17 haka zuwa 20 a cikin second ba. Alubalan shine
nasa bangaren kuma Farfesa Adamu Idris Danko, masani akan harkar ilimin kimiyyar ƙasa, yayi tsokaci a game da matsayar da aka cima a taron COP27.
Na farko dai shine a fahimci cewa matsayin nan babban cin nasara ne musamman ga mu kasashen Afirka ko duka kasashe masu tasowa, domin da dadewa ake ta wannan bayani cewa mu wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli da yake samar da matsaloli na loss and damages. Tunda an samar da wannan da dadewa irin kasashe namu tunci na muka fahimci cewa matsaloli sun riga sun kunno kai, kuma muna ganin su yau da gobe. Kamar yanzu da aka gani irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu da birane da kauyuka, an ga waɗannan a kusan duka yankuna na duniya duk lokacin da aka samu damuna. Kamar mu a nan kasashen Afirka an ga yadda ruwa ya ci garuruwa ya ci gonaki, in dai har an yarda da cewa dumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi ya kawo wannan, ai kaga an riga an karfin wannan. Kaga tunda aka ya hankalin duniya ta fara kallon wannan matsala, kuma aka samu matsaya cewa gaskiya matsala ce da sauyin yanayi ya kawo, da kaga an ci babban nasara. To amma matsalolin da ake handa su ne.
Mai sauraro, duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwa yi gagarin misali ya yi mana arabai. To yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi.
Akai da Aisha, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a manfa a taƙaice.
Wani babban jakadan Amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar Rasha na Wagner da kuma yunkurinsu na ɗaukar sojoji a ƙasar Serbia da sauran sassan duniya. Mai ba da shawara na musamman a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Derek Shelley, ya ce ya bayyana wannan damuwar a yayin tattaunawar da ya yi da shugaban Serbia Alexander Vucic a birnin Belgrade. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa wani lauya na musamman da zai binciki yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da ke Washington da kuma a gidansa da ke Wilmington a jihar Delaware. Garland, babban lauyan na Amurka, ya zaɓi Robert Hur, tsohon mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Maryland, don gudanar da binciken. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Iran sun wallafa wani bidiyo a jiya Alhamis wanda suka ce ya nuna Alireza Akbari, ɗan Birtaniya amma ɗan asalin ƙasar Iran, wanda ke fuskantar hukuncin kisa bisa laifin leƙen asiri da taka rawa a kisan gillar da aka yi wa wani ƙwararre a fannin kimiyyar nukiliyar Iran a shekarar 2020.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin,
musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya. Sai kuma Salman Abo da ya hada mana shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.